吧唧，没样各位啊。A ƙarshe dai Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da tsarin tattarawa da tura sakamakon zabe ta na'urar zamani, a yayin da kuma ta rusa tsarin zaben fitar da 'yan takara na wakilai, wato delegate. Jama'a assalamu alaikum. Biyo bayan tsawon lokaci ana kikikaka akan kudirin yin garan bawul ga dokar zaben Najeriya da zai baiwa hukumar zaben kasar ta INEC damar tattarawa da tura sakamakon zabe ta hanyar amfani da na'ura a majalisar dattawa. Daga ƙarshe dai kudirin ya sami amincewar majalisar. Haka kuma majalisar ta zartar da wani kudirin da ya tilastawa dukkan jam'iyyun siyasa gudanar da zaben fidda 'yan takara na 'yar tinke ko ƙato bayan ƙato, a maimakon tsarin da ake kai na amfani da wakilai, wato delegate. Shugaban kwamitin majalisar dattawan kan hukumar zaɓe, Sanata Kabir Ibrahim Gaya, ya yi bayani kan ƙudurorin biyu da majalisar ta zartar a dokar zaɓe a zamanta na ranar Talata.
Mun sa doka a darar musatar da tije cewa mun yadda a yi zaɓe da na'ura ta zaɓe tun farko, ma kuma yanzu ma kamar yadda shi. Amma abin da mai yadda shi ba da farko shi ne cewa mun yadda a turo da sakamako ta yanar gizo ba. Saboda turo sakamako ta yanar gizo za a samu waɗansu masu iya dabara a yanar gizon su cancanta lambobi. To yanzu muka ce mun yadda a yi turo da zaben, amma ba nake nufin ba, muna nufin a turo kalmomi ba, a turo sakamako. Misali kamar yanzu da ana suke yi, in an ɗauki sakamako an gama, ejen ya sa hannu kwasa sai su ɗauki hoton da waya kamar WhatsApp sai su harbo. To wannan ba za ka iya ɗauke shi kai gyara ba. Amma in lamba aka ce ABC 100,000, PDP 500,000, wacece 3,000, to in za ka turo 5,000 ɗin za a mai da ta 55 ko 3,000 a mai da 1,000 kaza, in lamba za ka tura. To muka ce a mu yanzu mun yadda a tura sakamakon kamar da suke a zaben Edo, na zabe da suke na Edo. Mun dai muna neman hanyar da za mu samu sauƙin magudi. Mai bi ka ce za ka hana magudi 100% zai wahala, amma a samu sauƙi yanda mutane za su gamsu da abin da suka zaɓa shi aka nuna musu. Na biyu shi ne maganar zaben jam'iyya. Shi ne kusan mu a wurinmu demokradiyya. 'Yan majalisar tarayya sun yarda cewa a je a yi zaɓe ga baki ɗaya na ƙato bayan ƙato. Maimakon a ce a yi delegate, to a yi zaɓe kowa a garije ƙauyensu, kamar wato mazaɓa, kamar yana da mazaɓa 172, to duk mazaɓa ta 172 rana ɗaya za a yi wannan zaɓen na zaɓen ɗan takara. Wani zai tsaya da hoton ɗan takara ko 'yan takara, sai kuma mutane su bi layin wanda suke so, da mata da maza da yara, in dai 'yan jam'iyya ne. To kaga wannan in abinda muke gudu, in ma magudi za ka yi, in ma sayen ƙura za ka yi, to zai wahala a ce ana da waje zaɓe 172 a ce duk ka raba kuɗinka kana sayen ƙura. Mun soke zaben delegate. Wato maganar delegate abu ne mai wahala. Delegate mutane ne kaɗan, ba za su fi 5,000 ko 2,000 ko 1,000 ma ko ma 200 a ce su za su yi zaben ɗan majalisar tarayya ko za su zaben sanata. Kuma duk mutumin da ya san jama'a ne suka zaɓe shi, ba ya ba su kuɗi ba, shi ma ya san suna binsa ba shi.
To wannan a dukkan zaɓuɓɓuka za a yi irin wannan ƙato bayan ƙato ɗin har zuwa zaben shugaban ƙasa?
Kowace jam'iyya a Najeriya in za ta yi ɗan takara sai ta yi haka.
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP dai ta ce ta yi na'am da ƙudurin amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe. To amma kuma ta ce tana nan kan bakanta na ƙalubalantar tsarin zaɓen fidda gwani na ƙato bayan ƙato, kamar yadda ta fito fili ta nuna rashin amincewarta da ƙudurin a can baya kafin azartar da shi. Ibrahim Umar Tsauri shi ne sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa.
Mu da muke adawa, wannan zai gwada mu cewa mutane cewa ba makauniyar adawa muke ba. Inda aka yi abun kirki ko da ba jam'iyyar mu ta yi ba, zamu kan faɗi an yi abun kirki. Inda kuma aka yi ba daidai ba, muka ga ba daidai ba ne, za mu faɗi gwargwadon iyar fahimtarmu. Babu shakka mun yaba ma majalisar dattawa da ta amince da cewa INEC na da ikon da za ta yi transmission na zaɓe online. Wannan abin yabawa ne, kuma gaskiya mun yi maraba da shi, domin shi ne dama abin da 'yan Najeriya ke jira, shi suke so, su ji kuma su suke son su ga an aikatar da shi, wanda in Allah ya yarda idan aka zo akan wannan tsarin to kowa ƙuri'a shi za ta yi amfani, dan za ka jefa ƙuri'a kuma a baka mutumin da ka zaɓa, kuma babu a ringizan ƙuri'a kamar abin da ake cewa ne one man one vote, wannan mun yaba majalisa dattawa. Amma akan majalis, akan cewa duk zaben da za a yi na hidda gwani a ce a yi 18k ko kuma option A4, to tsakani da Allah wannan sun gina rami ne ma kansu, domin idan dai aka ce duk wanda zai primary sai direct primary, to na tabbatar cewa daidai yake da in zaka tsaya zabe zaka tsaya zabe sau biyu ne. To kuma in kawo zaka tsaya zabe sau biyu, to wannan magana ita cewa a bar amfani da kudi a wurin zabe zai wahala. To kuma su ma da suka yi abun da ya shahe su, don in za su kashe naira 10 su ci zabe, to sai sun kashe 100 yanzu. Don haka mu a jam'iyyar mu ta PDP a matsayin adawa tsakani da Allah ba mu gamsu da wannan tsarin da suka yi ba, kuma ya kamata a duba shi. Muna son demokradiyya ta tabbata a Najeriya, amma idan aka ce zaɓe za a yi 18k ko kuma direct primary kowane lokaci, wannan ba shi da kyau ga demokradiyya, domin shi zaɓe consensus ya fi in har zai yiwu.
To kowane irin tasiri waɗannan ƙudurorin biyu za su yi ga tsarin zaɓen ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa mai fashin baƙi kan lamuran siyasa kuma shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, Farfesa Bello Muhammad Bada.
To babban abu shine ka san kowane ciwo da irin nashi magani. Kamata a ce Najeriya ta wuce hidda gwani ta hanyar ƙato bayan ƙato, ya kamata a ce Najeriya ta wuce wannan. In ka tuna lokacin mulkin soja shi da shekara 20 da ta wuce an yi shi, wanda suke ce mu option A4. To amma kuma saboda irin halayyar mu na rashin gaskiya da rashin son biyan ka'ida da kare duk abubuwan da an kai shi yasa yanzu nan mutane ke ganin in an komo akan irin wannan yatinkin abin shi na dama. Domin ka lura jam'iyyuwai suna ɗaya ne, sun bar tace wadda ake cewa suna tacewa, za a ce ma wai ayin sulhu wata yaudara guda da sun ka gane, sai a to a ce maka ai kowa ya yarda. In kana da magana a ce kai ƙara ga jam'iyya, ka rubuta ƙara ga jam'iyya ba abin da za a yi. Amma da yan ya zan dole a tace watan a iya tinke wani bayan wani, to kaga wannan tun da dai kowane ciwo da irin nashi magani mun rance da Allah ba mu yin gaba, haka muke irin wannan shi ya kamata damuwa. Magana kuma tare sakamakon zaɓe ta hanyar yanar gizo a tura da makamantansu, ai ka san majalisa gaba ɗaya ta ƙasa ba ta so a yi shi ba, amma jama'a ƙarhi na jama'a suka yi mata ca, wannan shi yasa ita kanta majalisa ta ƙasa yanzu ta dawo. To babban abin da dai adda muhimmanci shine hukumar zaɓe an ba ta iko, da ɗaya an samu cikas shugabanninta, to su za su yi bayani, don an saka mata mara an ba ta iko. Don haka dole na su zauna su yi tunani su tabbatar da tsari ne wanda bakin gwargwadonsu ba za a samu matsala gare shi ba. Muhimmancin shi shine zai sa abin shi sauri. A kana ganin wasu ƙasashe yana da wuya a ɗauki sati ɗaya ba a ji sakamako ba, amma na sai a ɗauki dogon lokaci. Dokar lokacin nan ba haushe ke cewa wai a bari ya huce shi ka sa rabon wani shiga. To a daɗe wannan da aka yi kahin sakamako, duk wani magawuɗi da ake yi da canje-canje sannan ne ake yin shi.
Mu koma maganar doka ta gudanar da zaɓen hidda gwani na kai tsaye. Akwai babbar jam'iyyar adawa ta PDP wadda tun a kwanakin baya ta ƙalubalanci wannan yunkuri, tana ganin cewa kamar shiri ne wanda yake yana buƙatar kashe maƙudan kuɗaɗe saboda kamar za ka shiga zaɓe biyu ne.
To ni ban iya fahimta cewa yana ƙara tsadar zaɓe, sai hoyi suna son su yi maguɗi ne. Wata abin da maguɗi shi ne sun yi imani da cewa su sa kuɗi su sayi kuri'a, don haka yanzu an ba su aiki. Don yanzu duk ɗan kuɗan jam'iyya wanda ke da kati yana da ikon tsaya bayan wanda yake so, to suka ce su ko za su sai shi da kuɗi, to an ba su aiki. Inda yau suna zaton kila delegate national delegate 10-10 ne, to yanzu kila sun kai 5,500 ko 10,000, don haka shi suke faɗi da kashin kuɗi. Amma in ba don haka nan ba, ban ga wani kashin kuɗi da ke akwai ba. Kaka manta waɗannan jam'iyyu sun yi tsaye ba su yin demokuraɗiyya a cikin gida.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.